Cynthia.
Madaurin ki daya.
Cynthia, 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 madaurin ki daya.
Masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya wanda aka ce yafi zama dan sarki. Rahotanni na bayanin cewa tun watan Janairun shekara ta 2018 mana kenan, akalla mutane 371 bata gari dauke da mukamai suka kashe a jihar Zamfara, arewa maso yammacin Najeriya, a yayin da suka lalata ƙauyuka da dama. Mai magana da yawun kungiyar Amnesty International ya fadawa jaridar Daily Trust ta yanar gizo cewa rashin zaman lafiya da tarzoma suna ta ƙara kamari a jihar Zamfara. Domin kuwa kusan kulli yomin ake kai harahare, ana karkashe mutane da sace su da kuma yin awon gaba da dukiyarsu. Bugu da ƙari kuma suna lalata ƙauyuka da dama. Al'amarin ya sa mazauna ƙauyuka kasancewa cikin zillimi da fargaba da tsoro a kulli yomin. Wannan rikici ne da ake ganin kusan an mance da ita ko kuma ana watsi da aukuwarsu. Misali, a ranar 20 ga watan Yuli, an kai hare-hare a ƙauyukan Mashema da Kwashibawa da wasu gundumomi a ƙaramin hukumar Zurmi. Aka kashe akalla mutane 42. Mutane akalla 18,000 na waɗannan ƙauyukan sun gudu sun fake a wasu wuraren. Washegarin akwai wannan al'amari, aka sace mutane 15 a ƙaramar hukumar Maradan. Ɗaukin da sojoji suka kai ya kasa magance wannan matsala, musamman a yankunan karkara na jihar. A makon jiya kun ji ra'ayin wasu mazauna jihar Zamfara akan yadda suke ganin za a samu zaman lafiya. Da mu ci gaba da gabatar muku da waɗannan ra'ayi a yau, kamar yadda wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna ya samu mana.
Sunana Muhammadu Kabiru Umar, a Gusau, jihar Zamfara. To, ni dai abinda nake tunani wanda zai iya kawo muna zama lafiya a wannan ƙasa tamu shine farko yin adalci tsakanin shugabanni da kuma inda suke shugabanta. Sai kuma na biyu, su shugabannin jagororin ya zamanto cewa duk abin da sun kazo da shi wanda ya shahi doka ko kuma abin da ya shahi bada umarni, to ya zamanto cewa bin dokan nan da kuma umarnin da sun ka bada ba ya takaice bane kawai kan waɗanda ake jagoranta, zai iya shahuwar har wanda ya kafa dokan. Su kuma al'umma ya zamanto cewa sun zama masu biyar doka da oda, duk da cewa duk duniya an shaidar da cewa al'umman Najeriya mutane ne masu kokarin biyar doka da oda. Don haka su gudun wanda su kuma waɗanda suke mabiya za su bada shi ne ya zama kamar da na faɗa farko, su zama masu biyar doka da oda, sannan kuma a yi masu adalci. Don duk lokacin da mutum yana ganin cewa wani kaza ne, ni ɗan ƙasa ne, shi ɗan ƙasa ne, amma tsakanina da shi akwai wata tazara, wadda kuma tazaran nan ba don wani abu yasa ya hini ita ba, don yana dan gidan wani wanda ya cancanta a ce abin da ya samu nima na same shi, matsayin shi na dan ƙasa, nima matsayina na dan ƙasa. To in an ka kwatanta wannan, to mu kuma dole ne gare mu waɗanda suke mabiya ne mu bada gudunmuwa domin a samu zama lafiya. Don in an ka bibiya, mafi yawan inda ake samun tashe-tashen hankula ga waɗanda ake jagoranta ne waɗanda ba ɗayan wasu ba ne, saboda ba a yi masa adalci ba.
Ni sunana Mande Wanke, bakin abin da zan ce ni fakar Ubangiji Allah shi mana maganin wannan al'amari. Sannan muna da goyon baya ga shugaban ƙasa game da tashi tsaye da yayi na ya taimaka mu da a taimaka mu da tsaro ya samu nan jihar. Sannan muna du'a'i gare shi Allah ya saka mai alheri, sannan kuma Allah ya ƙara masa lafiya. Sai da abin da ƙarin goyon baya mu du'a'i, Allah ya ƙara ƙaro mu da tsaro ga jihar mu da zama lafiya.
Sunana Alhaji Muhammadu Kaminu, mai gidan buredin cincin na 707 da ke nan garin Gusau Gada Biyu. Wannan matsala na yanayin harka na tsaro, gaskiya kowa yana daidai kokarinsa. Shi shugaba gwamna yana daidai kokarin sa, jami'an tsaro ma suna daidai kokarin su. Mu dai fatan da zamu Ubangiji, Allah Ubangiji ya kawo mana lafiya da zaman lafiya. Su kuma masu wannan abun, Allah Ubangiji ya shiryar da su, ya sa su gane hanyar gaskiya, su daina wannan abubuwan. Gaskiya gudunmawa da al'umma ya kamata su bayar addu'a. Addu'a ita ce game da komai. Maza da mata, manya da yara, addu'a ya kamata mu tsaya da ita. Duk bawan da ya miƙa kukansa ga Ubangiji, insha Allahu, Allah zai amsa masa.
Ni ne Yusuf Adamu Chairman Gusau. Gaskiya ne, to ni matsala guda wanda naka ganin za abi a samu mahita, ita ce a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala. A ci gaba da addu'a da istighfari, don Allah shi ke kawo damuwa, kuma Allah shi ke yaye ta, don shi ne nake gani ita an mahita.
Sunana Malam Aminu Liman. Wanga matsaloli ba wai Najeriya ɗaya bane, abu ne wanda ya shafi duniya gaba ɗaya, saboda lokaci ne wanga ƙarshen duniya, to tashi-tashi hankula za su yawaita. To shawararta a nan ne, gaskiya mafi yawanci rashin harkokin yi ya yi yawa ga al'umma, domin me shi wani yana da hankuri, in wani abu ya samu ya hankuri, wani kuma ba zai yi hankuri ba, don wani da ya rasa to gara ko wani hali zai shiga, ko ko ya sa al'umma ciki yana ya shiga. Gaskiya ni shawara ta ga gwamnati, to a duba a gani me ya kamata, tallafin da ya kamata a al'umma.
Zauna lafiya, al'umma ta kasa ta bukiya, zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa, a madadin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka, Jummai Alice daga birnin Washington DC, nake cewa a tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali, ƙasa za ta ci gaba. Allah ya sa mu gane, a huta lafiya.
Masallaci kaje joci ya fito duka kun tsaya, ku gaisa sai ku ce an tashi kallau yau lafiya. Tutar Allah muke, Allah kuwa shi ne don daya. Bar bambanci na kabila ko addini, yaran yin suka girma kan wahala ba tarbiyya.